sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Laraba 13 ga watan Mayu na shekarar 2020, wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu, sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Da farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Aisha da kanin labarai.
Kasashen New Zealand da Thailand sun sanar cewa ba su samu sabuwar kamuwar coronavirus ba a yau Laraba. Yayin da gwamnatocin kasashen New Zealand da Thailand suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga, sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko daya ba a yau Laraba. Kasuwannin hannayen jarin Turai a yau sun ɗanyi ƙasa da safiyar yau Laraba a daidai sa'ar da ake shiga zulumin yiwuwar sake tsanantar annobar coronavirus. Wani alkali a Amurka ya dakatar da wata buƙatar ma'aikatar shari'ar ƙasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawarcin tsaron gwamnatin Trump Michael Flynn domin baiwa ƙwararru masu zaman kansu a fannin shari'a damar nazari akan matakin ma'aikatar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da naɗin Ibrahim Abola Gambari a matsayin shugaban ma'aikatan fadar. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa masu ɗauke da cutar kanjamau ko sida a Najeriya sun koka saboda rashin kulawa da kuma magunguna. To ko me hukumomi suke cewa?
Coronavirus ya kawo tsaiko wajen hada-hada da harkar kasuwanci gabaki ɗaya a duniya. Kamfanonin da suke yin magungunan nan sun samu tsaiko na wani lokaci.
Sannan muna tafa da shirin kiwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Daga bisani muna tafa da shirin falalar watan Ramadan. Sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Ga labaran duniya. Kasashen New Zealand da Thailand duk sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko daya ba a yau Laraba, a yayin da gwamnatocin kasashen suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga. Wannan ne rana ta hudu irinta da New Zealand ta samu a cikin makonni biyu da suka gabata, wanda ya nuna alamun nasara bayan dokar kulle na tsawon wata daya. A ranar Alhamis za a ɗauki mataki na baya-bayan nan tare da buɗe kusan duk shaguna da gidajen abinci, to amma tare da kiyaye dokar bada tazara da juna. Wannan shine karo na farko da Thailand bata samu sabon kamuwa da cutar ba tun daga Maris. Gwamnati na ci gaba da jaddadawa mutane mahimmancin rufe fuskarsu da abin kariya a duk lokacin da za su shiga cikin jama'a. Kana za su sake zama a ranar Juma'a domin duba yiwuwar sassauta al'amura kamar buɗe manyan shaguna. Wata alamar nasara kuma ita ce sanarwar da Australia ta yi a yau Laraba cewa za ta buɗe kan iyakarta da Jamus daga ranar 15 ga watan Yuni bayan da shugabannin ƙasashen suka gana. Kasuwannin hannayen jarin Turai a yau sun ɗanyi ƙasa da safiyar yau Laraba, a daidai sa'ar da aka shiga zulumin yiwuwar sake tsanantar annobar coronavirus idan har gwamnatoci suka gaggauta buɗe al'amura. Kasuwar FTSE a London ta yi ƙasa da kashi 1.2. DAX da ke Frankfurt kuma ta faɗi da kashi 1.5, inda CAC 40 da ke birnin Paris ta yi ƙasa da kashi 2%. Kasuwannin duniya a yankin Asia sun kasance a gaurai a farkon hada-hadar yau, inda Tokyo da Hong Kong suka faɗi, to amma Seoul, Shanghai, Sydney da Taipei sun kasance cikin kyakkyawar yanayi. A kasuwar mai kuwa, kamfanin Texas Intermediate ya sayar da farashin dalar Amurka 25.57 kowace ganga, wanda ya nuna ya yi ƙasa da 8%, yayin da kasuwar duniya aka sayar da gangar ɗanyen man Brent a kan dalar Amurka 29.70, wato ya yi ƙasa da 9%. Duk kamfanonin uku sun yi asarar hannayen jari a jiya Talata, bayan da babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa kwamitin majalisar dattijai cewa akwai yiwuwar annobar coronavirus ta ƙara tsananta idan aka sanya gaggawa wajen buɗe lambura. Wani alkali a Amurka ya dakatar da wata buƙatar ma'aikatar shari'ar ƙasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawarcin tsaron gwamnatin Trump Michael Flynn domin baiwa ƙwararru masu zaman kansu a fannin shari'a damar nazari akan matakin ma'aikatar. Alkali Emmett Sullivan a yammacin jiya Talata ya ce za a baiwa abokan aikin kotun damar gabatar da bayanan su, haka kuma za a shata wani lokaci da ya dace na sauraron bayanan su. Sullivan na iya kiran shaidu su ba da bahasi tare da amsa tambayoyi game da matakin da ma'aikatar shari'a ta dauka a makon da ya gabata da janye tuhumar aikata manyan laifuka da ake wa Flynn da abin da ka iya maida shari'ar sabuwa 'yan watanni gabanin zaben shugaban kasa. Lauyoyin Flynn sun ki amincewa da yunkurin na Sullivan, inda suka ce bai kamata wani ya tsoma bakinsa a cikin wannan shari'a ba. Shari'ar manyan laifuka na gudana tsakanin Amurka da wanda ake zargi ne kawai, babu inda aka baiwa wani damar tsoma baki cikin shari'ar, kuma ba za a yi wa dokar ƙasa karan tsaye ba, a cewar masu kare Flynn. Zarge-zargen da ake wa Flynn na daga cikin binciken da Robert Mueller ya gudanar kan sa hannun Russia a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotannin mu. Fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da raɗe-raɗin nada Ibrahim Abola Gambari a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar, mutum da ya mamaye kafafen sada zumunta da kuma kafafen jaridu na yanar gizo tun da maraicen jiya Talata. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Tun bayan mutuwar shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya, Abba Kyari, kusan wata guda kenan a sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19, an yi ta samun raɗe-raɗen wanda zai maye gurbinsa ganin irin muhimmiyar rawar da ya taka a ayyukan da suka shafi shugaban kasa. A yau dai, fadar shugaban kasar ta tabbatar da naɗa tsohon ministan harkokin waje na kasar a zamanin mulkin soji na shugaba Muhammadu Buhari, Farfesa Ibrahim Abola Gambari, dan asalin birnin Ilori na jihar Kwara, wanda ya karatu mai zurfi ya kuma riƙa mukamai da dama. Mai nasara faskari ya bayyana cancantar wannan zaɓi da shugaban ƙasar ya yi.
Professor Ibrahim Gambari mutum ne wanda yake ni na san shi da dadewa, na san shi tun ina kamar dan shekara 17 a haihuwa, na san shi mutum ne wanda yake da ra'ayin gurguzu kwarai da gaske, kuma mutum ne wanda yake cikakken dan boko, ya gogu sosai a harkoki da suka shafi diplomasiyyar ƙasashen duniya. Ya je Majalisar Ɗinkin Duniya din nan, ya gogu ya kai ma matsayin a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kusan babu wani wanda yake jami'in jakadanci a duniya wanda yake ya gogu kamar shi da marigayi Joe Garba, wato Joseph Garba. Sun dago da martaba bakaken fata ta duniya, sun dago kuma da darajar Najeriya, kuma an san cewa muna da wakilai a lokacin nan.
Ganin irin tasirin wannan mukami ga ayyukan da suka shafi ƙasa baki daya, muka tuntubi masani kuma mai fashin baki akan harkokin waje, Dr. Abdulhakim Garba, wanda ya bayyana irin kwarewa da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar ke da shi a harkokin da suka shafi tarihin duniya da ƙasa Najeriya.
Karatun da ya a makaranta da kuma aikin da ya sai suka yi daidai. So yanzu zaka ga in kai karatu a makaranta kuma kai amfani da shi wajen aikin ka, so kafi kwarewa ga wanda zaka zo kai ta kama wannan ka kama wancan ne. So zaka zai iya kawo kwarewar da ake bukata wajen yin wannan aikin. Saboda me zai iya ba shugaban ƙasa shawara akan tattalin arziki, zai iya ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin ƙasashen waje, zai iya ba shugaban ƙasa harkan Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya. In fact wannan COVID-19 din da ake yi din nan zai iya kawo gudunmuwa kwakwara a ciki, saboda duk wanda ake aiki da za a aiki da su duk mutane ne wanda ya sani.
Wannan matsayi na mai fada a ji a fadar shugaban ƙasa na da matukar muhimmanci garin shike da halakin sanya lokaci na ayyuka da kuma wanda shugaban ƙasa zai iya gani a koda yaushe, har ma da inda shugaban ƙasar zai je. Abin jira a gani yanzu shine irin gudumawar da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Farfesa Agbola Gambari zai bayar, musamman idan aka yi duba da yanayin da ƙasar ta shiga sakamakon ɓullan annobar coronavirus da ta gurgunta ayyukan tattalin arziki. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga cigaban labaran duniya.
Jami'ai a kasar New Zealand sun sanar da cewa kwana na biyu a jere yau Laraba ba a samu wani da ya kamu da cutar COVID-19 ba, yayin da yawancin kasuwanni a kasar suka fara buɗewa. Da yake magana da manema labarai yau Laraba a Wellington, Prime Minister New Zealand Jacinta Ardern da Ministan Lafiya Ashley Bloomfield sun sanar da cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus har yanzu sun tsaya a 1,497. Bloomfield ya ce wannan labari ne mai ƙara ƙwarin gwiwa ga yawancin 'yan kasuwa, ciki har da rukunin shaguna da kantina da kuma wuraren zama a ci abinci, domin za su iya buɗe kasuwancinsu daga daren yau Laraba, duk da yake za a ci gaba da bin dokar bayar da tazara da kuma takaita taro zuwa mutum goma. Ya ce abu ne mai matuƙar mahimmanci ga 'yan New Zealand su ci gaba da yin abin da suka saba, wanda zai tabbatar da COVID-19 bata koma New Zealand ba. Foreign Minister Ardern ta ce kasar ta fuskanci babban kalubalen tattalin arziki da ba a ga irinsa ba tun lokacin da faduwar tattalin arziki saboda coronavirus. Daga ƙarshe, kan ci gaban da ake samu kan coronavirus, kasashen Asia na yankin Pacific za su fara duba yiwuwar barin mutane su yi tafiya daga wani yanki zuwa wani, amma za su ci gaba da hana mutane zuwa yankin da ya fi tsanani, hasashen wasu masana kenan. Yawan kamuwa da cutar COVID-19 ne haddasa matsalar numfashi, ya zuwa yanzu ya mamaye yankin. Kasashen Australia da Hong Kong da Macau da New Zealand da Korea ta Kudu da Taiwan da China da kuma Vietnam duk fitar da rahoton samun karancin cutar sama da wata guda da ya gabata. Domin kawar da cutar wajen yaduwa a wasu kasashen duniya tun watan Maris, gwamnatocin yankin Asia sun dakatar da shiga kasashen ga duk wani dan kasar waje, amma banda waɗanda suke da katin zama na tsawon lokaci. Duk wanda kuma suka shiga kasar ma za a killace su har na tsawon kwanaki 14 bayan shigar su. Masana sun ce buɗe tafiye-tafiye a kasashe zai taimakawa harkar sufurin jiragen sama da harkokin yawon buɗe ido da kuma tarika. Baki ɗayan su sun tabu tun farkon annobar duniya wanda ta fara ƙarshen watan Janairu a Asiya.
A gaida Aisha Mu'azzu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu. A Najeriya, hukumar da ke kula da masu dauke da cutar da ke kare garkuwar jiki, wacce aka fi sani da kanjamau ko sida, sun bo sawun Majalisar Dinkin Duniya wajen nuna damuwa yadda bullar cutar coronavirus dauki hankalin hukumomi da mahukunta akan masu fama da kwayar cutar AIDS, tuni ma har masu dauke da cutar sun fara kokawa. Wakiliyar Madina Dauda ta duba mana wannan batu, ga rahoton da ta hada mana.
A wata sanarwa ta haɗin gwiwa ne hukumar lafiya ta duniya WHO da Majalisar Dinkin Duniya suka yi hasashen cewa waɗanda suka rasa rayukansu daga kamuwa da cutar kanjamau a wasu yankunan nahiyar Afrika na iya ninkawa idan ba a samar da tsarin kiwon lafiya ga masu kamuwa da cutar ba. Ɗaya cikin masu ɗauke da cutar da ya nemi in saka ya sunansa ya bayyana mini halin da suke ciki, inda suka fara ganin alamu na raguwar kulawa a fannin jami'an kiwon lafiya da kuma ƙarancin magunguna.
Masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki suke fuskanta a sakamakon wannan bullowar cutar nan ta COVID-19 shine farko dai su kansu jami'an lafiyar suna tsoron ɗaukar cutar COVID-19 din. Sannan bayan wannan hadarin da ake ciki yanzu shine akwai nau'in magungunan da suka kare, ko kuma aikin su zai kare zuwa ƙarshen wannan watan.
A nashin nazarin wannan matsala, shugaban hukumar kula da masu dauke da cutar AIDS ko kuma kanjamau a Najeriya, Dr. Aliyu Gambo, yayi bayanin dalilan da yasa aka tsinci kai a wannan hali.
Najeriya tana samun magungunanta daga wasu kasashe da suke yin waɗannan magungunan. Kasashe biyu da suke magungunan kwayan cutan HIV wanda suka fi kowa shahara su ne India da China. Coronavirus ya kawo tsaiko wajen hada-hada da harkar kasuwanci gabaki ɗaya a duniya. Kamfanonin da suke yin magungunan nan sun samu tsaiko na wani lokaci, duk da yake dai yanzu suna dawowa kuma ana ɗayan ci gaba da yin magungunan. To amma bayan yin magungunan kuma akwai tsaiko wajen ɗaukan magungunan daga inda aka yi su a kai su inda ake bukata. So waɗannan abubuwan guda biyu za su iya yin tasiri babba idan har aka samu cinkoson bukata, ya zama mana kuma an samu raguwa ko kuma abin da ake yi ko kamfanonin suke iya fitarwa ya kasa biyan bukatan da ake da shi.
To ko ya take kallon batun cewa an daina kula da masu cutar kanjamau tun da coronavirus ta bulla? Jami'ar kiwon lafiya Zainab Abdul ta yi tsokaci.
Gaskiya wannan zargi da ake yi cewa ma'aikatan asibiti mu nurse da angon zoma da ake ce mun yi watsi da masu ciwon kanjamau mun koma kan masu coronavirus ba haka bane. Dukka mai mara lafiya muna aiki muna duba su ba ma bambantawa duk wanda bai da lafiya da wanda ma ba mu san mai yana da ciwon kanjamu ba da wanda muka san mai yana da ciwon kanjamu duk mu muna wurin ne mu yi aiki mu ba mu tabbatar sun samu lafiya sun samu kula yanda ya kamata.
Baya ga kudaden tallafi da Majalisar Dinkin Duniya ke ba kasashe masu tasowa akan wannan batun, yanzu za a zuba ido a ga irin matakan da za a ci gaba da dauka na ganin masu cutar AIDS ko kanjamau ba su tagayyara ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Madina Dauda, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan kuna biye da shirin, mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa dalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. Lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima. Daga nan ne zamu daura insha Allah. To Hajiya Halima, kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ku kuma ku ci gaba da jarabawar ku. To ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku, kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan tayi irin wannan?
Kwarai kuwa. Tsin da yake taimaka mana shine kinga sannan zai fi zan yi miki hankali a yayin da ke cikin wannan jarabawar ki dan kawo wannan jarabawar. To amma cikin ikon Allah ka karbe dan ka kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ka ma fita da shi dan kar ma yi miki hayaniya idane ki zan yi miki hankali.
Haka.
To wannan nuna mana kullawa da take kai akan mutum kafin ma mu kai ga yin aure mai. Yasa zuciyar mu ta aminta da ita. To babu dalilin da yana mu baka damu. Da muka baka dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa. Muna ganin kamar uwa ce ta karbata. To wannan abu yana taimaka mana kwarai. Sannan sai in ta fuska kuma da yake amfana gare mu. Kuma yake a tace din mu ga zuciyar mu cewa ta fara ba ƴaƴa mata kwarin gwiwa. Aure a ce baya hana karatu. Ashe yin iyali ba zai hana karatu ba. Wannan zai karasawa mata da suke gida. Zai affecting din mu. Direct ne mu ƙara da ƙara wa mata ya ƙoni ƙwarin gwiwa da suke gida. Au ashe kina da aure za ki yi karatu domin malaman da aure ya fi za su taimake.
Haka. To bari
kamar malaman da suke hantar ba akwai mata mata ta turanci da zai iya ce miki. In tana shiga a.
Haka.
Don ki kafa put into the club za ta ce mu je ko ta fice fita.
To.
To sai club na tsina ya tsori ya karbi yana sai kawai ya tsare shi. Tun da ta gane haka ita in ta shigo sai ta ce miki shirya fita.
To Hajiya Sadiya, yaya kike gani malamai za su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya? Domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba, al'umma da baki daya aka ilmantar.
Eh, haka ne, kawai abu daya ne.
Eh. Shine
dai wannan kyakin da zai za su shiri a ransu. Mai da komai ba komai ba su ɗauki ɗaliban su ya zamana kamar ƴan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin su. Nan kawai idan suka yi shi kaɗai ya su ne ɗaliban su.
To mata su da yawan samun matsaloli da dama ba ma a ɓangaren mata ba, kuna gani irin wannan kyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wannan halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke?
Eh, tabbas. Idan wata ma wata rawan za ta dau alwashin cin ga wanda ta wulakanta ni, to ni ma idan na kai matsayinta sai na wulakanta na ƙasa da ni. To kin ga irin wannan ba ta samu background mai kyau ba daga gurin malamanta. Wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su dau alwashin su ma idan suka zama wasu za su tofi tawa na ƙasa da su. Sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka ga ba wata jituwa tsakanin su da malamai mata ƴan uwansu. Wasu kuma za su dau alwashin sai sun yi abin da ma ya fi wanda malaman suka yi. To ya danganta dai da ra'ayin mutum da ya sa a ransa.
To mukaddara a yau mata sun kawo da batun kyashi da hassada a zukatansu musamman a makarantu. Yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ya mace?
Gaskiya da rayuwar ta ta daidai. Ba zai zama na ba mai kishi, zai zama na duk wata abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta kuri kawai. Zai zama na wata ba za ta ga tana gudu 'yar uwarta mace ba. Za ki kokarin ki taimaka wa 'yar uwarki ke ma sakamakon yadda kika gani.
Haji Halima, a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta ƴar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka. Akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin ƙalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan
su. Ina gani na wannan ba wani babban matsala bane. Shine mafi wuya kuma shine mafi sauƙi.
Amma ta yaya
idan muka samu mutum wannan abu shine zamu samu har mu iya kai ma ga wani gari. Zamu iya shiga mu yi fada mu yi kokawa mu nuna wa ƴan uwan mu mallaci ba mun yadda abinda namiji zai yi mace ba za ta iya shi ba amma za ta iya kwatantawa.
Haka
shine zamu iya haɗa kanmu mu je mu fighting mu a ba mu hakokin mu na guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su na hakokin maimakon a kai namiji gurin to sai zama na mace aka ba wannan gurin. To amma idan ba mu cire wannan hasadu da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi samun koma baya a gurin mu. Ina cire wa ba wani afani.
Yawwa
misali yarinya idan ta fito da gidan wani misali ke kuma ba ƴar kokowa ba to ke Allah ya ɗauka ya ba ilimin nan kuma ta zuka ƙashin ki ta koya. To abu na farko da za ki fara shi ne rike mutunci rike girman ki a matsayin ki na malama mai koyarwa. Rike mutunci da girma kuma shine abu daya ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah. Idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki hukunta ƴan gidan malam shehu Jamila. Ba maganar ki ce a'a wannan a ita zanin ku suka ta ɗauro wannan ita kuma ta saka farin ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kyale ta saboda kina tsoron ita gidan malam.
Wato a kawo da bambanci
yawa bambanci in aka kawo da bambanci kika nuna ke baki ma ku mutum ta daura a cikin ta ba kika fahimci kika nuna ke baki gane da wata mota ta zo ba kika nuna cewa ke baki ma gane online ya rako ta class ba ke kawai kin shigo ne ku koya musu karatu kuma kin zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ki nuna ba kuma kina haska musu gaban su ne su kalli me future din su za ta hasko.
Haka
to wannan shine kawai in kika haka kin ka kin ci wannan hasara da bakin ciki kuma shi ma dalibin sabbin yayi ke ta.
To bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai?
Ina cewa wai charity begins at home. Irin wannan matsalolin yawanci da ake samu yawanci daga gidaje ne. A gidansu ba a ba su tarbiyya ko ke kuma ta yaya kike zaton ta zo a jita mutunta ki ba shi da mutunci da ma'aikata.
Wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen tarbiyyar ta da
tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko. A nan aka samu tangarɗa. To a matsayin ki na malama da ta riga ta shekara 20 a duniya ko goma sha ki ce za ki fara ba ta tarbiya bayan ita already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a riga samun ƙalubale kala kala.
Wato sai mun koma baya
to ni anan da tsare da gurin shi ne tarbiya ba ta malamai ba ce kadai a hannun farko ta iyaye. Idan kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine sai ya zama sai a hada hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantun suke yin wani abu da ake kira shi open day iyaye je ki gaya musu ga matsalolin ƴaƴan sai ne saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida ai kokari a saka shi
a secondary school kenan ko
yawa da primary idan ya riga shi da ƴan jami'a aikin da ido da ya riga ya gama kan garewa kenan ki nan kwasa shi ma a wannan gurin bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya tsanda ka wannan doka to dole makaranta ta ɗan hukunci a kansa despite shi ko ɗan wani ne.
To kina gani barin hukunci ga baki ɗaya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki?
Yana buƙatar kowa da kowa ya shigo daga mazan har mata duk sun cancanta kowanne ya shigo ciki.
Haka
to kowanne na da irin gudunmawar da take badawa a ciki.
Masauraro, a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Leathers Worship da ma bakin namu ne Aisha Mu'azu nake fatan alkhairi ma'assalam.
Ka gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yau sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Fiyal Baban Yusra Maradi Nijar. Ya ce ina jinjinawa warzan magajin garin Maradi Ibrahim D. Angula da namijin kokarin da ya dauka na ganin ya kawo karshen matsalar ruwan sha a garinmu na Maradi. Gaskiya mun ji daɗi, Allah ya saka maka da alheri. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ya ce salam VOA Hausa. Muna taya Farfesa Ibrahim Gambari sabon shugaban ma'aikatan Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa murna. Sai sakon Mahmud Salu Kaura na Moda ya ce hakika ina jinjinawa yan majalisar wakilai da suka gabatar da kuduri bisa kwashe mayar da almajiran zuwa jihohinsu da gwamnonin Najeriya ke yi. Kasancewar wannan mataki ya saba wa dokar kasa da ta baiwa kowane dan kasa yancin zama a duk jihar da yake so ba tare da tsangwami ba. A sakon Baffa Haruna Bajoga ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ko kadan ba ma jin dadin yadda shugabanninmu ke gudanar da shugabancinsu ga talakawan kasar nan waɗanda su ne suka kada masu kuri'ar zaman su shugabanni. Sakonmu na karshe ya fito daga Husaini Dangote. Yace salam VOA Hausa. Ya zama dole sai gwamnatin Najeriya da hukumar kiwon lafiya sun sauya salon yaki da wannan muguwar cuta ta coronavirus, ganin yadda adadin mutane masu dauke da ita ya kai sama da 4,000. Da fatan Allah ya kawo mana saukin lamarin albarkacin wannan wata na azumin Ramadan.
A gaida Binta Esero, kafin mu je ga shirinmu na gaba ga malam da falal watan Ramadan.
Sunana Bashir Shakar Usman Bauchi. Kwarai akwai haƙƙi sosai, Al-Qur'ani ya jeranta haƙƙin makwabta hawa uku. Akwai makwabcinka musulmi, kuma danginka shine mai haƙƙi uku. Akwai dangin makwabtaka, dangin musulunci, dangin dangantaka na jini. Makwabci mai haƙƙi bi cikin wannan. Dan musulmi ne, danginka ne ba dan uwanka na jini ba, wannan haƙƙinsa biyu kenan. Dole ka kiyaye masa wannan hakoki nasa guda biyu. Akwai makwabci mai haƙƙi da makwabcinka ne ba musulmi bane ba danginka, dole ka kiyaye masa haƙƙinsa. Don wani ya kawo masa hari, kai ya kawo hari, ku tashi ku kare tare. Ba za ka bari wani ya taɓa lafiyarsa ba. Barandara kuma ce a haɗa baki da kai a kashe shi ba zai yi ba. A taɓa shi ma kana nan ka yi laifi in dai baka kare shi ba a musulunci. To muna tsammanin su ma kiristoci ba za su rasa irin wannan koyarwa ba, tun da an ce su maƙiyansu ma masu yaƙansu su zo su barantana kuma masoya. Shi yasa kamar yadda nake faɗi cewa idan da kowane bangare zai ɗabbaka koyarwansa, mu addininmu na zaman lafiya su addininsu na tausayi, mai tausayi zai zauna da kowa ma, tun da har maƙiyinsa yana so barantana ko masoyinsa. Mai sa sunan ƴaƴansa sunan Annabi Isa alayhi salam, mai zaman lafiya zai zauna da kowa lafiya barantana kuma Kirista wanda yake mai addinin tausayi. A rage rera waƙan a aikata aikace, ma'ana a rage biyan saƙonnin da baka aikata aikace, to da Najeriya ta zauna lafiya. Mu a bangaren mu na musulmi addinin mu na zaman lafiya ne, dole in kira mu ma cewa mu dabbaka aikace mu zauna lafiya da juna. Na san su ma bangaren su suna da waɗanda ba sa addinin tu wannan saƙonni, amma abin da ya kamata mu gaya wa juna kenan, addini ba shine matsalar mu. A addini ba shine matsalar Najeriya ba. Masu amfani da addini don cimma manufa ta son zuciya su ne matsalar mu. Masu amfani da addini don cimma manufa su ne muke da matsala, ba wai addinin ne kansu matsala ba. Addinin ba su buƙatar wani gyaran fuska. Yadda Allah ya aiko su haka ya kamata mu ɗabbaka su. A masu amfani da su don cimma son zuciya su ne matsalar mu.
Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Takaice kasashen New Zealand da Thailand din sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko daya ba a yau Laraba, yayin da gwamnatocin kasashen suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga. Kasuwannin hannayen jarin Turai a yau sun danyi kasa da safiyar yau Laraba a daidai sa'ar da ake shiga zulumin yuwuwar sake tsanantar annobar coronavirus idan har gwamnatoci suka gaggauta buɗe al'amura. Wani alkali a Amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawara kan cigaban da ake samu kan coronavirus. Kasashen Asiya na yankin Pacific za su fara duba yiwuwar barin mutane su yi tafiya daga wani yanki zuwa wani, amma za su hana mutane zuwa yankin da ya fi tsanani. Hasashen wasu masana kenan.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. za mu sake dawowa da wani sabon shirin na zamadadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Aisha Ma'az da ta karanto labarai da kuma Julie Lelis Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare.